Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar
Masu sauraron assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Aiwa Dubun dumatan jama'a ne galibi dalibai suka gudanar da wani gangami a nan Washington da ma wasu burane dake fadin Amurka da ma duniya baki daya domin ganin ƴan majalisa sun samar da dokar da za ta kare rayukan dalibai a fadin Amurka ta samar da tsauraran dokar mallakar bindiga neman wannan dokar ko ya biyo bayan ta biyo bayan yadda ake amfani da bindiga barkatai ne wajen kashe mutane babu gaira babu dalili musamman cikin matasa Da yawan ɗaliban makarantar Parkland na jihar Florida inda wani matashi ya shiga makarantar Majority Southman Douglas High School ya kashe mutane har 17 cikin watan jiya sune suka bi sahun sauran ɗalibai zuwa nan Washington DC domin ƙarawa matasa ƙwarin gwiwa da za su tayi tsaye domin ganin an samu da dokar hana mallakan bindiga barkatai haka ma a can Atlanta Georgia nan ma dubun dubatan jama'a ne suka yi kwatankwacin irin wannan gangamin da aka yi a nan Washington DC ciki ko har da ƴan makarantar da aka yi harbi da yayin sanadiyar mutuwar mutane 17 a Florida a gangamin na Atlanta har da sanannen senator wato sanannen dan majalisar wakilan nan mai kare haƙƙin bil'adama John Lewis haka ita ma magajin garin Atlanta Keisha Lance da wasu ƴan majalisar dokokin jihar sun halarci wannan gangami a can New York ma tsohon dan kungiyar mawakan nan Paul McCarthy ya bi sahun wannan gangami yana mai shaidawa kafar yaɗa labarai na CNN cewa a daidai wurin da aka gudanar da wannan gangamin a jiya wani aka kashe wani babban abokin sa sakamakon irin wannan hali na mallakan bindiga barkatai wadanda suka shirye wannan gangamin sun ce an gudanar da wannan gangami ne a wurare har 800 a duk fadin Amurka da duniya baki daya ciki ko har da kasar Tokyo Berlin da Paris sai dai wasu wuraren gangamin yayi karo da cikas sai dai har aka ci aka sude shugaba Trump bai ce uffan ba game da wannan gangami domin ko baya cikin Washington a jiya lokacin da aka yi wannan taron shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarnin cewa daga yanzu duk wanda ya sauya jinsinsa ba za a dauke shi aikin soja ba sai ko idan ya zame babu wani zabi wannan umarnin da yana kunshe ne cikin wata sanarwar da fadar White House fadar gwamnatin Amurka ta fitar wadda ta ce sakataren tsaron cikin gida yanzu haka ya kammala tantance waɗanda suke da tarihin canjin jinsinsu domin waɗannan suna da rauni a gudanar da ayyukan soja har na wani tsawon lokaci tun a cikin shekarar da ta gabata ne dai shugaba Trump ya yi yunkurin dakile masu canjin jinsi daga shiga cikin aikin soja amma hakan ya karo da yunkurin nan na shugaba Obama da ya amince da su Trump ya yi kokarin ganin wannan ya samu amincewar majalisa amma hakan ya samu babban kalubale a harkokin shari'a a cikin kasan labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC shugaban na Amurka Ari Layo ya yi Allah wa dare da wani hari a kasar Faransa da ya dalilin mutuwar mutane hudu ciki ko har da wani dan sanda da ya yi musayar kansa da wani dan bindiga ya yi garkuwa da wasu mutane a wani shagon sayar da kayayyakin masarufi da ke garin Trips a kudu maso yammacin kasar Faransa a shafinsa na Twitter shugaba Trump ya ce tunaninmu da addu'o'inmu suna tare da waɗanda wannan mummunan harin ya rutsa da su tun farko dai ministan cikin gida na kasar ta Faransa ya ce Lieutenant Colonel Arnaud Beltran dan sandan nan da ya yi musayar kansa da waɗanda aka yi garkuwa da su ya rasu ya ce ya mutu domin kasar Faransa ba za ta taɓa mancewa da irin wannan jaruntaka na shi ba inji ministan na cikin gida Gerald Colom a shafinsa na Twitter mahukuntan kasar ta Faransa dai sun ce tuni dai aka kame wasu mutane biyu da ake tuma suna da alaka da wannan harin ciki ko har da wata mata da take da kusanci da maharin kafafen yaɗa labarai na kasar Russia da Syria sun ce mutane sama da 500,000 ne suka bar gabashin gauta dake kasar Syria ciki ko har da 700 dake cikin kungiyar yan tawayen da suka tunga a wannan wurin dubban masu fadan ne dai da iyalansu suka bar wannan wurin cikin mota kirar bus hakan ko ya biyo bayan yarjejeniyar da aka cimma ne tsakanin kungiyar yan tawayen nan ta Falkar Ar-Rahman da Russia da kuma mahukuntar kasar Syria barin wannan wuri da waɗannan mutanen suka yi yana zuwa ne kwana daya bayan Falkar Ar-Rahman ta amince ta yi saranda a yankin na Gauta ciki ko har ma da gefen garin da suka hada da Azben Zamalka Intama da Joba an dai amince su wuce ba tare da kace na ce ba har zuwa gundumar Idlib yan tawayen suka ce wannan yarjejeniyar zai ba da damar masu gudanar da ayyukan jin kai su kai aikin kiwon lafiya da samun shiga fara inda fararen hulan suke a yankin
Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya.
Mu kuma kasan muna da wani tunani. Shi yasa so ina makaratun da farko abin da zasu fara cusa ma yaro shine ya yi turanci. Da ya koma mu kuma gida yaro yana yi abu da sai ce wai bukan tana da kyau.
Shugaban kwalejin ilimi ta tarayya dake Katsina Dr. Aliyu Idris Funtuwa yake magana kan makarantun kudi. Zamu kawo muku cikakkiyar hirar can anjuma. Batun makomar almajirai da irin ilmi da suke samu ko rashin samu yana ci gaba da daukar hankalin masana da kuma matakai da suka dace a dauka don shawo kan wannan al'amari. Kamar yadda muka shanana tawa ra'ayoyin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum, galibin mayakan sakai a rundunar kungiyoyi da suke tada kayar baya irin su Boko Haram daga rukunin almajirai suka fito da kuma zauna gari banza. Amma kunnan akwai hotunan yara da basu kai shekaru 7 ba da aka dauka a jihar Kano suna yawo da sunan bara. A cikin sharhi da wasu suka yi suna cewa ai laifi ne ga Allah da ma ƙasa kan irin waɗannan iyaye da suke fakewa da sunan neman ilimin addini su kauce wa daukar nauyi ko sauki nauyi da Allah ya azza musu. Wannan shi ya kawo muka jawabin da gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi a Kaduna a bara a wani taro. Inda yace akwai yara fiye da miliyan 3 waɗanda suka kai mizanin shiga makaranta amma suna gararan ba a titunan jihar. Tun a barar wakilin sashin Hausa Mahmud Ibrahim Kori yake neman gwamna Ganduje domin jin irin shirin gwamnatin sakan waɗannan yara. Sai a makon jiya yayin nasarar samun gwamna Ganduje.
Waɗannan yara fiye da miliyan 3 wanda ba sa zuwa makaranta ba wai ƴan jihar Kano ne kawai ba. Yara ne waɗanda yake suna zuwa daga wasu jihohi har ma daga wasu ƙasashe na Afirka ta Yamma. Alal misali za ka ga yaran Chad anan, za ka ga yaran Niger anan, to kaga wannan babban matsala ce sosai da sosai. Saboda haka abinda muke faɗa anan irin wannan saboda haka kuma mai martaba sarkin Kano shi ma yana taimaka da kin babban malami ne da sauran malamai na jihar Kano ana nan ana tattaunawa yadda za a ba gwamnati shawara yadda za mu fito da wata doka wacce za ta kawo shawo wannan al'amari
duka ne zuwa shine ga mutanen Kano su ragar wannan doka
babu shakka wannan abu yana gaban malamai a nan jihar Kano da mai martaba sarkin Kano kuma sun ce mana ba za a dau lokaci ba za su fito mana da wannan doka
babu waɗanda tashi-tashin hankula suka fi ritsawa da su kamar mata da yara waɗanda suka tsira da ransu amma suka bar muhallansu yara su suke ganin tusku musamman game da neman ilimi kamar yadda wakilin sashin Hausa Lawal Sani ko ne duba cikin wannan rahoto da ya aiko mana daga Taraba
Litinu da aka samu a sassan jihar Taraba daban-daban ya jefa ilimin firamarin yara da ke gudun hijira cikin wani mawuyacin hali wani fage na irin wannan fitina na baya-bayan nan shine yankin Mambila inda Fulani da kabilar Mambila suka yi artabu duk da cewa kura ta lafa yara kanana daga bangarorin biyu sun samu kansu a sansanonin gudun hijira Malam Hassan Ardo Adamu Bang Bafulatani ne kuma malamin makaranta
nomadic primary school nan duka don warwase basu aparatu yanzu it's only about 2 or 3 primary school that is on now
na ina da ina
da na akwai na rugaji primary school akwai wani nanguroje
Mr. Jonah Kataps tsohon malami dan kabilan Mambila ya taba rike mukamin shugaban kungiyar malamai ta kasa a jihar Taraba
from the communities we visited
the garangadi
the muke children from these affected areas
have
their education for now disrupted
wannan yanayi dake yankin Mambila ya bambanta da abin da ke faruwa a sauran sassan jihar inda akai rigingimu domin a can gwamnati ta fara gudanar da ayyukan koyo da koyarwa na wucin gadi commissioner ilimi na jihar Taraba Mr. Johannes Jigem ya yi karin bayani bisa wannan al'amari
the state government is doing everything possible
gwamnatin jiha na iya kokarinta wurin ba da kula ga yara yan shekaru primary school da secondary
are properly taking care of most of our secondary schools and primary school principals and headmasters.
Allow
the children to receive free lessons. We feed them once in a day.
Da kuma abincin rana duk da cewa ba sa biyan kudin makaranta.
The normal school fees in our schools, but we allow them.
Wannan shine agaji da muke baiwa yara dalibai yan gudun hijira.
Contributing to our IDPs of school age. And we also encourage them
mukan kuma karfafa su da su gaba da karatu a duk sa'ilin da suka gabatar da kansu shugabannin makarantu kan karbe su
shugaban makarantar Jorobadi dake Jalingo malama Kristi Zaku tace sukan marabci irin waɗannan dalibai a koyaushe suka zo makarantun su
muna ba su free education da sun zo sun ba mu sunayen yaran su wayanda ba su a makarantar yanzu muka shiga da su makaranta musu biya koko ba su yi komai ba muna ba su ilimi
ganin wannan yanayi yasa gwamnatin jihar Taraba ta sa himma wurin gaggauta bude cibiyar kula da yan gudun hijira da gwamnatin tarayya ta gina a ƙauyen Jimlari dake kusa da Jalingo mataimakin gwamnatin jiha Alhaji Haruna Manu shi ya bayyana haka
mun duba mun ga kamar yadda ka gani muna da ginin nan guda biyu akwai wanda aka fara shi wanda aka fara din ina gani an gama shi cikin kashi 100 dai zamu ce kashi 90 an gama wannan dan akwai wanda kuma na biyu da gini na biyu da aka fara shi kan akwai aiki da yawa wanda ya kamata a yi so gwamnati ya ce a zo a duba ne a gani me ya kamata za a yi me wanda me aka gama a cikin me wanda ba a gama ba mu ga cewa in gwamnatin jiha za ta iya taimaka ta ga ta gama so da waɗansu mutane mu wanda suke makaranta suna zaune a makarantu za a iya dawo da su nan su zauna dama saboda babban dalili ko wannan wajen dama an yi shi ne saboda irin wayannan IDP an yi su ne duk a kasan nan kowa wani jiha na gani an gina musu gwamnatin tarayya ta gina saboda duk lokacin da aka samu rikici irin wayannan mutanen da suka bar gidajensu za su iya zuwa su zo su zauna wannan wajen ne so mun ga dai wannan dai an kusan gama shi in Allah ya yarda duk abin da ya kamata za a yi abin da ya rage za a yi ne za mu je mu yi musu magana in za su iya gama wato alhamdulillah in ba za su iya ba gwamnatin jihar na gani za ta shigo ciki ta samu ta gama
masu kula da al'amuran ilimi na ganin akwai bukata da ke akwai na yin gaggawan samar wa yara yan gudun hijira a yankin Mambila makarantu ko da na wucin gadi ne Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Jalingo.
A bikin ranar mata ta bana da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe 8 ga watan Maris a kowace shekara, ma'aikatar kula da jin dadin mata ta jihar Kebbi tare da haɗin gwiwar kungiyar yaƙi da talauci a doron ƙasa da ake kira Oxfam san shirya taro ga kungiyoyi daban-daban a birnin Kebbi da taken amfani da masu rajin kare haƙƙin bil'adama wajen inganta rayuwar mata da ke karkara. A cikin waɗanda suka halarci taron har da Haruna Sani wanda shine manajan shirye-shirye na hukumar USAID da ake kira Feed the Future a cikin wasu mukamai da ke rike da su. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da shi kan batun ilmin ɗiya mata a jihar Kebbi.
To alhamdulillah sadadu aka dauko magana jihar Kebbi musamman mun nan arewa maso yamma na Najeriya muna da fahimta cewa ai ana karatu. Labudda la shakka ana karatu. Mata suna karatun kuma suna da kokarin bi da ilimi. Amma mafi yawa suna nan cikin wancan jahilcin da an ka sani. Jahilcin ilimin zamani da jahilcin ilimin addini. Shina na yayi katutu. Mu da ke shiga kauyuka muke da wani masaniya cewa idan ka zo kauyuka zaka san cewa akwai wancan abin da ake cewa jahilci na asali. Shina nan shina gudana cikin mutane. Tare da roƙon afuwa ba wai ina nihin na nakasawa ba. Ina nihin ba a ba su damar su bi ilimin da ya cancance su ba. Musamman misali har yanzu akwai al'ada da wacce mace ta aure ta ƙare bi ilimi ko da ko na addini ne. Da mace ta kai lokacin wanki sai a wanke ta ba tare da an kula da cewa tana da karatu addini ta kai mataki na kaza ba. Shikenan kuma karatun ya yanke daga nan. So har yanzu muna da rashin yadda mata su yi ta su bi karatu ko wani iri ne idan suna gidajen mazajen su.
To madalla da shike kana shugaba na kungiyoyi da dama. Kuma na wafa inta ka shiga lungu da sako zuwa kauyuka.
Insha Allah.
To menene kungiyan ku take yi domin su kara wayar da kan uwaye da ke can karkara domin su tura ƴaƴansu makaranta su?
Kai in hada miki abin da muke zan hada miki kuraren da an kai baya. Kuraren da an kai baya wurin wayar da kan mutane shine tattalin nuna mutum dole sai yayi kure ne. Sai ka gwada mutum muhimmanci illa abu in mutum yana da wata aqida ta fahimta cewa abu kaza na da kaza. To sai kana da ilimin fahimtar ci fahimtar sai cewa a'a ga illa da hake gani ga kishiyarta. Kanhwanin da hake gani ga kishiyar shi. To muddin baka da wannan fasanaya to da waya ka ja hankalin mutane. To bisa ga haka ne yasa sadda duk mun ka shigo mu a kungiyance muna tattalin isko waɗanda adda haƙƙin mutanen nan. Ma'ana sarakuna, uwayen ƙasa, limammai musamman muna da ƙasar musulunci. Limamman mu musamman da mallaman zauri muddin ba su an ka jawo cikin lalurori sun ka fahimci anhwanin ya zan suke yada wannan aqidar ba. To akwai wuya a samu canjin da ake so da sauri. Za a samu amma da sauri ba zai zo ba. To amma in aka bi ta wannan gehen nasu ta gehen sarakuna, limammai, manyan matan sanannun mata kamar waɗanda sun ka samu anhwani sun kai nasara masu kirki. So da halayen mu ke sa kuma mutanen ƙauye na ganin abin nan bai da anhwani. Amma mutanen kirki musamman misali ga ƙungiyar da nake shugabanta. Sadda za mu bi mata wanda za su shiga gidaje sai da mun ka bi dattijai. Saboda in dattijai ya wanda an ka san mutunci daga shiya ta zo cikin gidanki tana miki bayani. Baki da shakkun cewa mutum ne kirkici kuma za ta yi miki bayani ne tsakani da Allah bisa ga ita ma ta amince da Allah. To muddin an ka samu irin waɗannan mutanen kirki suna idan san akwai tarbiyya ta ƙware in Allah su mutane za su karɓa 100%. Na biyu kuma kusantar da wurin karatu ga waɗannan mutane. Idan namiji zai tashi da sahiba sai ya ɗiban ruwa ba sai ya shara ba sai ya ba yaro kaza ba sai ya ɗau wasu abubuwa ba yana iya taka kilomita 7 ko 6 da shi makaranta ita mace ha. Idan makaranta ya yi mata nisa yaushe ta ƙare aikin gida yaushe ta tafi. To muddin ba mu iya kawo waɗannan abubuwa kusa gare su to shi kuma zai musu wuya.
To wani kira za ka yi wa su uwayen domin su taimaka ba wai sai lalle sai an sa yarinya ta yi wannan aikace-aikacen ba su san muhimmancin ilimi su tura ƴaƴansu zuwa makaranta.
To yana da kyau uwaye su fahimci abu guda kamar so da zan ba da misali da kaina nake ce ma iyalina sai in ce ku dubi waɗance wance da ke ɗiban ruwa gidan wance haka kuke son ku yi rayuwa. Mijinta ya rasu ya bata ta dawo gidanka kana umahahi. Mijinta ya samu matsala ya rasu ko sun rabu ta dawo ga ita ga ɗiyanta abin ga da Hausa yake cewa na sai da akuya ta dawo tana cin min danga. To idan muna da tunanin cewa to su ma mata ha mu girma yi anhwani da damar su mu ba su damar su na iya biɗan makansu. To koda an samu akasi wanda mafi yawa shi ake samu yanzu to tana da damar da za ta iya anhwani da sanayyarta ta yi anhwani da shi ta biɗa makanta abinci ba tare ta wulakanta kanta ba. Mafi yawan batsalcin da ake samu al'umma dangane da matan abin da ke kawo shi shine rashin mafita gare ta. Sai ta gabata da wani fita sannan rayuwar ɗan adam ta riga ta lalace ga son anhwani da wata dama da an na kasa ga mutum shi anhwani da shi. Ina so wanga anhwani da wanga dama in ba da wani misali guda wanda zai sa mutane su kila su hankalta. Wata rana na je wani gari wurin wani aiki ba nan jihar Gaba muna zanni sai wasu mata biyu sun ka wuce, wasu maza sun ka wuce. Zuciyata ta nuna mini akwai wata illa, ko da an ka bibiya da sun ka dawo su matan sai na tare su na ce kuka misa honka sai sun ka kawo rabin kuka. Mata ne matasa. Abinda sun ka je yi nan batsalci sun ka tayi da waɗannan mazaje, kuma ke sanin an ka ba su naira 50. Ina mazan ku sun ka ce wallahi sun yi wata 9-9 rabon su da mazan suna kurmi. Ita ba ta da abinci, wayanda za ta ba su, wayanda annan ba su da abin ba su, sai sun ka ce an ka ba su wazo biya, su biyu an kai lalata su cikin daji an ka. Kaga menene kawo haka? Rashin ilimi. Da suna da ilimi da zai taimaka musu wurin samun abin da za su amfani da shi, ba za su yi shi ba har su zo suna kuka. To yana da kyau uwaye su yi amfani da wannan dama su kare. Sannan Qur'ani da ya faɗa mana ce ku anfusakum wa ahlikum nara. To wayannan aya ba wai cewa an ka yi in ka zo ka zauna kana cin abinci da kai da matarka shike na kawon kiyaye ka kare ba, a'a halinka suna haƙi ne gare ka haɗin da Allah. Muddin ya zan kai sakacinka na yasa ta yi wani abu, to kai tsammani a yi mata azaba zina kai kwa kyale ka azaba kyale ta baka mata wanda tanadin kishi hakanan ba. To fatan Allah su uwayenmu waye za su yi amfani da wannan dama su tura ɗayansu makaranta su ba su ilimi na zamani da na addini, a goga su tare kada guda he guda. Muddin mutum ya tahi da ilimin sana addinin shi da ilimin zamanin ga in Allah su za ka yi hato mutumin kirki kuma zai amfani kai ne alhalin al'umma.
Murran Ato Muhammad, Murran Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Abu dai wannan shiri mun ba ku ɗanɗanon hirar da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani ya da shugaban kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina Dr. Aliyu Idris Funtuwa, wanda ya yi magana kan wata babbar matsala musamman ga mutanen Arewa waɗanda suke alaƙanta iya Turanci da ilimi. Matsalar da muke ta shananatawa domin yanzu a gidajen 'yan Arewa manya a biranen Najeriya, misali Abuja, zaka ji iyaye sun gwammace magana da ƴaƴansu ƙanana da harshen Turanci maimakon harshen su na asali wadda Allah ya basu ba wani ba. Abin da ya janyo maganan ita ce matsayar makarantu masu zaman kansu ko kuma makarantun kuɗi da irin ɗabi'u da suke cusawa yara. Ga yadda hirar ta su ta kasance.
Dakta, ya kake kallon ita gwamnati waɗanda su suke ba waɗannan makarantu masu zaman kansu, misali a ce irin takardar su fara gudanar da makarantunsu? Wani lokaci za a gwamnati tana kewayawa tana rufe su ganin cewa ba su cika ka'idoji. To ya kace ganin su makarantun gwamnatin su ma har sun kai wannan fagen da su za a kyale su ga irin na masu zaman kansu, kamar ana matsa masu da su ma su rufe saboda rashin cancanta? Akwai wani sharhi da za ka yi dangane da wannan?
A sami makarantu masu zaman kansu yana da kyau. Kusan kasashen da suka ci gaba, idan ka lura za ka ga waɗannan makarantu masu zaman kansu sun bayyana ne domin su taimaka ma ita gwamnatin dai mataki na farko, sannan kuma ya kasance kamar sun zama wani fage na gasa tsakanin makarantun gwamnati da kuma makarantun masu zaman kansu. Kowanne na kokarin ya fi wani. To kaga aka kowanne na kokari, kamar mata ne kana da mata biyu, kowace kokari take ta faranta maka. To kaga kai zaka samu jin daɗi, zaka samu kula sosai saboda dukkan su biyan suna kokari ne su inganta ka. To su waɗannan makarantun a kasashen da suka ci gaba ka suka kalli ilimi da na gwamnatin da na masu zaman kansu suna ta kokari ne kowanne ya faranta ma ilimin, ya kokari a ga ilimin ya ci gaba. To abin da yake da damuwa mu a ƙasanmu shine yanda ma ake ba da izini a buɗe wannan makarantu din. Ai ba matsa musu ake ba, kamata ya ce ita kanta makaranta mai zaman kanta ba, amma ba ta izinin ta fara ba sai ta cika bukatun da ake bukata na makarantu din. Ita gwamnati ai ba ta buɗe makaranta sai ta cika wannan bukatun. Dama akwai abubuwan da ake bukata a makaranta, ya kasance duk akwai su. Wurin wasa, wurin kewayawa na yara, sassan azuzuwa, kuma sannan shi kanshi ma inda makarantar take, inda aka gina ta, ana buƙatar ya kasance wuri ne wanda bai cika hayaniya ba, kuma bai kusa da wuraren hatsari kamar jirgi, kamar wani kamfani, kamar wani abu. To amma yanzu abun ya ga an sha kamar kasuwa, sai ka ga an samu bene can saman bene, can saman bene za ka ga wai makaranta ce. An buɗe ta ƙananan yara wanda ake hawa da su ana abun nan, ba a kula da hatsari, wani yaro na iya faɗuwa ma kan abun nan. Kawai an maida abu, ganin ka san ana buɗe shago a kasa kayayyaki, haka aka maida makarantu yanzu. Kuma ai ba su izini akai. To waye ya ce a ba su izini su fara bayan an san ba su da wurin da ya abu nan, wurin da ya kamata su yi? To kaga laifin na gwamnati ne, don gwamnati ke ba da izinin.
Su waɗannan masu makarantu masu zaman kansu, ko akwai wani jan hankali za ka yi musu?
Shi in ka lura da abubuwan da suke fara, ai ko su makarantu masu zaman kansu ɗin akwai abubuwa waɗanda ita dai gwamnati ita ce uwa kuma ita ce uba, ita ya kamata sa ido don hakkinta ne. Ba da ilimi yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kai. To tana so a taimaka mata. Taimakon nan wani ba za a ce wai don ta kasa ba, amma tana so ta kawo wani tsari wanda zai inganta abin al'amarin. To saboda haka kamata ya ce an sa ido, saboda ilimi idan ba an sa ido ba al'amari ne mai hatsari kwarai da gaske. Baka kula da wanda yake ba da ilimin nan ba, me kuma yake ba da shi, yasa ba muke da matsaloli. Shi ba a iya gane wannan sai ya dauki lokaci, ba kamar kamfani bane wanda za a ce yau za a yi abu gobe a ga sakamakon shi. Wannan sai ya dauki shekaru. Wasu ba a san abin da suke ba, suna ta tura mu yara wani ra'ayi daban wanda ba a san ra'ayin nan ba, ba za a iya gane nan ba. Mu kuma ka san muna da wani tunani, shi yasa so ina makarantun da farko abin da za su fara cusa ma yaro shi ne ya iya Turanci. Da ya koma mu kuma gida yaro yana ina iya abin da sai a ce wai abokan tana da kyau, yana da kokari, yana da menene, saboda mun mai da Turanci in ka iya shi shikenan kana da dukkan ilimi na duniya. Ba san harshe bane kamar sauran harasa wanda ake da su. Kasashen ma da suka ci gaba suka gane watsi suka yi da can harsuna wanda ba nasu ba, suka dauko su kamar da suke koyar da wannan, saboda sun fi ganewa. Kamar duk waɗannan misalan da muke baka, kamar misali a ce su darussa waɗanda muke ganin suna da wuya yara suna kasa gane su, kamar irin su lissafi, kimiyya ɗin nan da menene, ai saboda ba harshen wani yaro ana koya mai abu biyu a lokaci guda. Ana koya mai harshen wani bai gama kwarewa ba, kuma ana bayani da wannan harshen, kuma ana koya mashi shi wannan darasin, ka gane. Amma da za a koya mashi, ka lura da lokacin da muke firamare ko girgaza akwai mana daya mafarin girga biyu idanun dabba, don yaro ya san dabba tsoko kawai humuru kullum yana kusa da uwar shi yana kana abu. To ya iya wannan kirkai, ya iya abu ba yanda za a yi ko shekara na za a yi, amma ka kusa sa aljabara su wane su kaza kaza, baka san ba ka gane waɗannan wannan ba, kuma suna ce maka wai baka san abin da kake. To kaga irin waɗannan makarantun su suna kokarin samun malamai, amma malamin ba lallai sai kwaro kowa, kuma su ka san suna makarantun kuɗi, abinda suke kokari su samu jali. Da lokacin da aka fara bude makarantun kuɗi, waɗanda suka fara bude su ba makarantun kuɗi ake ce musu ba, makarantu masu zaman kansu, saboda waɗanda suka bude su masu ilimi ne, masu san taimaka ma al'umma. Su ba dan su ciri ba suka bude ba. Wani mahaifin shi ya mutu yana da hali, sai ce bari ya karrama mahaifin shi, kada a manta da sunan shi, bari ya bude wata makaranta saboda ladan ma ta rika zuwa wajen abin nan, ba wai zai ciri ba. To amma yanzu duk makarantun da ake budewa kashi 90 cikin 100 nasu wanda suke bude su sai su ciri ba ne, saboda haka malaman ba a biyan su da kyau, kuma kowane malami dauko shi ake ba sai kwararre ba.
Masu sauraro duka duka, kuma abin da ya sawa kenan cikin shirin nagari na kowa a wannan mako. Sai ko makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilan mu da kuka saurara, da kuma ci Bashir Dodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, a huta lafiya.